Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin ciwon ƙamace tare da ni Aisha Mu'azu. Daga ranar 25 ga watan Nuwamba, wacce ta kasance ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin wayar da kan al'umma game da cin zarafin mata don daƙile wannan matsala. A bana an keɓe kwanaki 16 domin wayar da kan al'umma akan kawo ƙarshen cin zarafin mata. Maudu'inmu kenan a yau, inda muka nemi sanin wai ma shin me ake nufi da cin zarafi. Ga bayanin da barista Abida Hanafi Abdullahi mai aikin sa kai wajen wayar da kan al'umma game da ire-iren waɗannan al'amura ta yi mana.
Cin zarafin mata akwai shi kashi-kashi, ba kawai idan an doke ka ba shi ne cin zarafi. Kai kanka ma za ka iya cin zarafin kanka, ɗan uwanka za su iya cin zarafinka, mijinka zai iya cin zarafinka, community din ku da al'umma ku kenan su ma za su iya cin zarafi. Cin zarafi ya kasu kashi-kashi. Akwai kaman wuli, watan a ce kaman yaro ya je makaranta ya samu wasu suna takula mishi a cikin makarantar, kida suna dukan shi ko suna tsarguwan shi ko suna karɓe mishi abinci. Akwai kuma child maltreatment, shi ne kaman rashin kula da haƙƙin yaro da ya kamata. Akwai community violence, shi ne cin zarafin al'umma. Akwai domestic intimate partner violence, shi ne cin zarafin a aure, yana iya yiwuwa ta macen ko kuma ta namiji. Akwai kuma school violence, cin zarafi ila makarantar ta takura ma yaran makarantanta. Akwai sexual abuse, akwai sexual violence, cin zarafi ta hanyar fyaɗe ko kuma a yi maka abin da bai kamata ba. Da sexual molestation, akwai kuma sex trafficking, shi ne ba da mata kan a yi amfani da su bisa ga hanyar da bai kamata ba. So akwai cin zarafi kala-kala, sannan kuma akwai su kashi-kashi, kamar self-directed violence, shi ne kai kanka ka ci zarafin kanka ko ka ce za ka kashe kanka, shi ne suicide, ko kuma self-abuse, kila kana shan su wiwi, kana dai yin abubuwan da bai kamata ba kan kanka. Akwai interpersonal violence, shi ne cin zarafi ta hanyar 'yan uwanka ko kuma ta mai gidanka ko kuma shi mai gida ta matan shi. Kamar 'yan uwa a ce kila kishi 'yan uwanka tana gallaza maka, ko kuma a ce wani dai cikin 'yan uwanka suna gallaza maka. Akwai kuma community violence, shi ne kamar yanzu kamar a ce NSAS ɗin nan da ya faru, kashe-kashen nan da aka yi. Akwai kuma collective violence, shi ne kamar a ce social, political, economic violence. So cin zarafi shi kanshi yana yiwuwa ne daga kai kanka ko kuma daga wani ya yi maka abin da bai kamata ba. Cin zarafi ba yau ba yanzu ya fara ba, tun ana yara wani za ka ga tun ma a gidansu za a dinga yi mishi abubuwa, za a dinga yi mishi abubuwa, zai dinga riƙon abubuwan nan har ya zo ya girma da su. Ya zo ya girma da su, ya zo ya zama wani mugun mutum. Sai a ce kai wannan ya cika fushi, wannan ya cika fushi, ya cika zagin mutane. Ka san abin da ke cikin wannan, ka san abin da ke cikinta. Sai ki ga yarinya za a yi mata aure, bata isa auren ba, ko kuma ko ta isa auren ba a yi mata bayani yadda zaman aure yake ba. Kawai za a dauke ta a daura mata aure da in ma tana son shi ne, in ma ba ta son shi ne an hada su aure, in ma tana son shi ne amma ai ba a yi mata bayanin ya zaman auren yake ba. So in ta je can ita za ta je ta san yadda za ta yi da kanta. Yanzu yana yiwuwa maybe a ce gidansu ta tashi ta ga babanta da mamanta suna ƙaunin junansu, so ai za ta yi tunanin ita ma in ta je gidanta haka za ta gani. Sai ta azo kuma a ce ta je gidanta ta samu miji mai duka, sannan in ta koma gida ta faɗi a ce ki zauna, ai ni ma haka nake haƙuri da babanki, ni ma har kike haƙuri da babana amma ai ba ki taɓa gaya min ba. Ko ki ga mutum ana zagin shi ana dukan shi amma kuma ba za a bar shi ya yi magana ba. So duka irin abubuwan nan suna faruwa a cikin al'umma, suna faruwa a cikin gidajenmu, suna faruwa.
Bayan taron zauren VOA domin karrama wannan rana a makon jiya a Kaduna akan almajiranci da cin zarafin mata, na tattauna da Malam Ibrahim Ya'u, mahaifin wata ɗiya mai shekaru 9 da wasu makusantanta suka ɗauke mata budurci ba tare da son ranta ba, a game da irin yanayin da yarinyar ta tsinci kanta bayan wannan aikan.
To ina kuma ga ita yarinyar, wani irin hali ta tsinci kanta ko kuma yanayin halin da take ciki yanzu bayan da abin nan ya faru da ita?
Mun yi Hajiya Rabi Sa'asi Ibrahim ta ɗauki nauyinta na zuwa asibiti domin a mata magani. Aka mata tsatsi, aka duba cutar da ke damunta a cikinta, aka yi mata magani kuma duk da kunta ta yi wannan aikin. Da ƙarshe ma a gida 'yan uwanta sauransu kaɗan tsangumi yarinya haka sauransu, tace to idan su ma ba sa so ne ita a bata za ta rike ta saboda an tsangume ta an nuna kaman ba a san mayarin sun abu haka yanzu yanzu haka rin tana hannun Hajji Rabi Salisu Ibrahim
to tsangumin nan da ta fuskanta a cikin al'umma ne ko kuma cikin a ce dangi
a cikin dangi ne saboda wasu suna fadan cewa ma shere akai musu ba gaskiya bane ya za a yi mutum uku sai abu a gida yan gida daya su kuma da aka zo na binciken su ba su ce shere bane yanda yarinyar ta yi bayani a gaban kuma yan sanda kafin a kamo su su ma da suka zo ba duka ba zagi haka suka yi bayani kin ga inda shere ne da ba zai ce su maimaita abin da rin ta faɗa ba kuma tare da an buge su
to yaya dangantaka kuma da ya kasance yanzu tsakanin kai da su waɗannan mutane da kuma ita mu'amalar ta yanzu da mutane
a gaskiya nan tana tsoron mutane sosai saboda abin ya riga ya ci mutum mutunci sai abin ya riga ya fita sosai bayan mun kai ta asibiti da kyar muka ceto rayuwarta gaskiya magana tunda kaman da na faɗa miki banda Hajji Rabi ta amfani da kudin ta ba dan mu ba mu da abin da mai cewa bar mai amfani da shi domin mun ta magani gaskiya ba mu da shi
Hajji Rabi Salisu Ibrahim ita ce shugabar kungiyar Arida Foundation dake Kaduna kungiyar da take kai waɗanda aka tozarta dauki na gaggawa to Hajji Rabi yaya girman wannan matsalar take a Kaduna
to gaskiya girman wannan matsalan tana da yawa kamar yadda zaki ji daga hukumar ma'aikatan mata da walwala da take bayani cewa a wannan shekarar na 2020 an samu sama da fyaɗan yara ƙanana yan ƙasa da shekaru 14 haɗari tara da wani abu wanda kawai salama center ne suka bada wannan kididdiga watan asibitocin da ake duba wanda ake aikata musu fyaɗe karki manta akwai primary health care center wanda wannan yarinyar da aka mata fyaɗe mutum biyar suke mata fyaɗe bata ma je salama center ba irin primary health care center irin na jaji akwai su su nin kinkila irin na salama bana haufi akan haka saboda haka za a iya cewa wannan kididdigan ma zai iya fin haka ya ninka ya ƙara ninkawa gwamnati tana iya kokarin ta musamman na sabunta dokoki amma ba anan gizo take saka ba ya kamata idan an yi sabuwar doka to koda tsohuwar ne a dinga aiwatar da ita ga wanda suke laifi ba wai ba a san sabuwar doka bane amma ta dadin me akai da ita mutun nawa aka hukunta mutun nawa ne a gidan yari guda nawa aka fito da su bainan jama'a yanda muke shela kullun ana fyaɗe guda nawa muka fito muna shela jama'a su zo su ji za a yi hukunci wannan shine zai dakila maganar cin zarafi to annati da fyaɗe kuma zai zama izina ga ma waɗanda suke da niyyar aikatawa to anan gurin ne akwai kalubalen iyaye akwai kuma kalubalen ita gwamnati kanta
wasu irin kalubale ake fuskanta
kalubalen iyaye shine maganar yafiya da iyaye suke yi daga an yi abu sai a kashe wata ma sai kaga akwai case din da muka yi a the same garin gadangayan aka bada 70,000 wai za a sai injin ruwa injin ban ruwa shi wanda aka mai yashi fyaɗe yace a bashi 70,000 ya yafe saboda zai sai injin ban ruwa domin ko an kai prison ko an kai kotu ko an yi hukunci shi ba ko CC zai samu ba dan haka gare ya karbi 70,000 yayin noman rani da yaje ya kai a hukunta mai laifi to kin ga wannan akwai masu san rai sannan akwai tsoron stigmatization watan ba ta suna wanda al'umma suna tsangwama wanda aka aikata ma fyaɗe maimakon su tsangwami wanda yake yin fyaɗe ya kamata mutane su canza akalansu su duba wanda aka ma fyaɗe fa ana mai ne na dole to su duba shi mai yin fyaɗen a daina karban shi a cikin al'umma a tsangwami mai yin fyaɗe a daina tsangwama wanda ake cutarwa ana mishi fyaɗe shi yake sa iyaye sai su yafe abu na uku da muka fahimta yake sa iyaye su yafe akwai kai komo daga bangaren shari'a da yan sanda sannan da kashe kuɗi zaka ga amma mutum fyaɗe kila manomi ne ko dan kasuwa yana kasuwa za a kira shi amma ya shi fyaɗe to daga sannan fa zai fara yawo ya ba sana'ar da yake yi kuma zai fara kashe kuɗi
misraro anan zamu ja labulin shirin ciwon yamaci a yau sai a tare mu a makon gobe domin ci gaban wannan rubutu yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen kansan muryar Amurka da duk bakin namu da kuka ji muryoyin su sai wacce ta sada
mu assalamu alaikum
ni ne Zulaika Sufresh
barkanku da wannan lokaci
Aisha
mu barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon yamaci wannan ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata musantawa ƴaƴan kishiya ko ƴaƴan mazan su tare da barista Amina Umar da barista Aisha kafin lokaci ya ci mana a yau za mu ci gaba ne daga bayanin barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala a yi sauraron lafiya To ana tilasta sauraro a nan zamu sallama da ku sai mun sake dawowa mako gobe don ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku, musamman ma bakin namu, ni Aisha Azumi, fatan alkhairi, masu sauraro.